نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركم الله سادوا أوانا رانا تالا هدي وتتديد دعوانا أشرين دفترة وطن تايا وطن المحرم هجرة دمو دير بريو إدا 30 دقاقص وندي ودودي دارانا 30 دوطن غوما يودي دوما شاشدة ميلادية dan so madarasin wannan littafi na mai albarka sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha. Littafin da zai karanta da mu siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallafar shahararren malamin nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, wanda malami ne sananne, malamin hadisi wanda aka haife shi a ƙasar Albaniya da take cikin yankin Turai. Ya dawo tun yana yaro ƙarami, mahaifinsa ya hijira suka dawo Damashka a nan ƙasar Siriya. A nan ya tashi ya girma, a nan ya yi karatu, ya yi tun yana matashinsa ya so da yin hidima wa hadisi manzon Allah, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kusan shekara 60 baya da wani aiki sai yin hidima wa hadisai na manzon sallallahu alaihi wasallam. Yana sana'a su ta gyara agogo, ya samu ɗan kuɗi, ya samu abin da zai ci, yana darussa, yana bincike akan abin da ya shafi hadisi. Shi yasa a wannan zamani namu ba a samu malamin hadisi kamar sa ba. Shi yasa ya haɗu da rigingimu da dama na malamai, domin shi malamin hadisi a koyaushe haka yake samun kansa, zai tarjima da malamai, malaman mazhaba da sauransu wanda suna nan akan wata fatawa tasu da malamansu suka bar su, don shi ya zo ya bincike a cikin hadisi sai ya samu hadisai da suka saba ma waɗannan fatawoyi, ko ya samu sun gina fatawoyin akan wasu hadisai da difai, shi kuma ya binciko raunin waɗannan hadisai ya yi ma mutane bayani. Wanda ya sa ya yi baƙin jini a idan da yawa daga cikin malamai, ya kasance rayuwarsa gaba ɗaya ma ta ƙare a gudun hijira. Shi ne yana nan ya koma tun ya koma tun, tun yana Damashka daga gagare shi zama, ya koma Jordan, ya kuma ci gaba da zama a can Jordani tsawon wani lokaci, kuma can ma ya gagare shi zama, ya koma Saudiya, can kuma suka fi karɓansa, ya koma Iraki, daga baya kuma dai ba a karɓe shi ba, ya dawo nan Jordan, Jordani ko haka sunanta Jordan. To haka dai rayuwarsa yake ta kai kawo, wata rana ana binsa an biyo shi, ya yi hijira daga nan Damashka zai tafi Jordani. An biyo shi da iyalinsa cikin mota, suna cikin mota shi. To sai ya sauka wajen wani abokinsa, abokinsa ne shi ma malami ne, ya buga masa wajen sha ɗaya na dare, ne ya taso ya ga ai shi ne. To shi ne ya ce bismillah su shigo cikin gida. Da suka shiga cikin gida sai ya ce iyalai su shiga cikin gida, shi kuma a nuna masa inda maktaba take. Shi malamin ya nuna masa maktabarsa, inda wurin ajiyar littafansa, inda ya ce masa ga maktabarsa can. Ya ce to shi a can zai kwana. Ya shiga cikin maktabar sai ya samu malamin ya wallafa wani littafi, kamin sa ya tawaye ya yi tahqiqin littafin. Sai ya tawaye ya ce to ga littafin ka nan, na yi masa tahqiqi, ya kwashi iyalinsa suka wuce. Daman gudu yake yi ana binsa ana neman sa. To haka rayuwarsa ta ƙare, da shi yasa ya wallafa littafai da dama wanda suka yi bayani akan addini. Shi yake da littafin silsilatul ahadisu da'ifa, yana da silsilatul ahadisu sahiha, wanda ya rairayo hadisai wajen 9,000 wanda suke hadisai ne da ifai, kuma musulmi na nan suna ta aiki da su, kuma hadisai ne masu rauni wanda ba su da inganci. Ya yi hadisan maza da sarsan hidima sosai kamar da muka sani, yasa ba tarihinsa muke yi ba, ɗan taƙaitaccen bayani ne muke yi game da rayuwarsa. Allah ya masa rasuwa a shekara ta 1999, mun da san katuru da zinab, yanzu yana da kusan shekara 17 da rasuwarsa. Wannan littafin ya yi masa mukaddamomi da yawa, da farko dai yayi bayani akan littafin da tsaba'ansa a lokacin da ya karanta littafin ko ya wallafa shi ko masu bugawa sun tarubuta littafin da kurakure da yawa wanda wannan tsaba'a ta karshe da ya buga yayi bayanin waɗannan kurakure kuma ya gaggyara ga inda aka samu kuskure ya gaggyara inda aka samu kurakure a cikin littafin da aka wallafa wanda suka gabata sannan yayi bayani akan shubuhuhi da ake shigowa da su a cikin abin da ya shafi addini ne bayanin su akwai babi na musamman da yawa kuma yayi bayani akan maganganu na magabata game da hadisi saboda yana yin magana ne da abin da zai kawo a cikin littafi na siffar sallar manzo Allah za a samu su bayani da dama da zai kawo wanda sun ci karo da abin da malaman fiqh suka faɗa a cikin littafinsu in ka shiga cikin karanta za ka ga wasu abubuwa da ya kawo su amma kai a littafin da ka karanta na fiqh baka saba jin haka ba shi yasa sai muqaddima da ya nuna maka cewa wannan abin da zai kawo hadisai ne na manzo Allah duk abin da zai faɗa sai ya aje maka hadisi akalla hadisi ɗaya biyu abin da ya sa ga inda manzo Allah yayi kuma hadisin ya inganta ya maka bayani kenan ko da kaga wata magana da ka saba ma wannan a cikin littafin fiqh to wannan maganar ta wannan mai littafin zaka ajiye ta kai aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kawo maganganun su magabata ya kawo maganar ainihin Abu Hanifa ya kawo maganar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal wanda su ne a'immatul mazahib ya kawo maganganun su inda suke cewa idan har kaga hadisi na manzon Allah wanda ya inganta da ya saba ma sunna ya saba ma wato ainihin fatawar da na bayar ko ya saba ma ijtihadi na to magana da zaka dauka ka dauki ta manzo Allah ka farka da ta ce za sahha al hadisi fa huwa mashabi idan hadisi ya inganta to masaba take ko da raina ko bayan mutuwa ta da zaran kaga hadisin manzo Allah da ya inganta wanda ya saba ma fatawar da na bayar ko ya saba ma mazhaba ta to ajiye masaba ta ka dauki hadisin manzo Allah shi yasa sai ya bude wannan babin wanda duk ba za mu karanta su ba sai din mu dan mun kai karshen littafin in ana bukatar a karanta su sai mu dawo mu karanta su zo abin da nake so mu shiga cikin kawai bayanin siffar sallar manzo Allah domin bayani ne wanda in muka ce za mu karanta su za su dauke mu tsawon lokaci akalla mu yi darussa 10 wani abu cikin su dan mu yi wajen sati 10 wani abu muna darussa da kuma fa'idodin da za ku samu cikin su to ba su da yawa sosai fa'idodin da za ku samu ba su da yawa sosai a cikin waɗannan muqaddamomin za ka ji ma ka kosa kanin a wuce to amma idan muka karanta a gwaran bayani daga inda aka fara bayanin sallar zuwa ƙarshen ta idan mun kai ƙarshen littafin idan ɗan uwa suna da buƙatar a dawo a karanta waɗannan muqaddama su gaba ɗayan su sai a dawo sai a karanta wannan yanzu abin da nake so mu shiga cikin bayanin sallar kai tsaye tunda mu abu ne muke abin da muke da buƙata shine mu sanya sallar inda za mu yi gyara sallar shine muka fi buƙata ba waɗancan bayanan ba to mu yi abin da muka fi buƙata tukunna kamar kai yanzu aka kawo maka tuwo kana jin yunwa sai kuma aka kawo maka shayi fure ne kuma dai kana da buƙatar shi to wanne za ka fara ci tuwon za ka fara ci na shi kake buƙata in ka ci tuwon ka koje daga baya kuma sai ka yi shayi amma ina jin yunwa kan ba zan sha shayi sai dai na yi shinkafa da wake to wannan shine wannan bayanin sallar shi muke buƙata wa'ancan muqaddimomi da ya kawo da raddi da shubuhohi da wane ne wannan koda muna da buƙatar sa buƙatar mu na sallar yafi wancan buƙata to mu fara gabatar da wannan sannan daga baya in ana da buƙatar wancan kuma sai mu dawo sai mu gabatar da shi Allah ya mana jagoranci za mu fara ka wanda muka ce da inda ya bude babin farko istiqbalul ka'aba istiqbalul ka'aba wato fuskantar ka'aba a cikin sallah kuma da wani abu ba wai zai kawo muku cewa abu kaza ya ce farilla bane abu kaza sunna ne abu kaza mustahabi ba haka zai kawo muku ba a siffar sallah kuna ganewa siffar sallar manzo Allah yanda yake yin ta a aikace abinda zai kawo muku shi yasa sunan littafin siffatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam siffar yanda manzo Allah yake yin sallah to tun daga fuskantar alqibla to haka zai kawo muku da yanda gaba ɗayan sallar take har zuwa sallar mai wanda yace fuskantar alqibla yana fadar wannan kawai sai ya bude kai tsaye da hadisi bai kawo wata magana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da annabi Allah ya tabbata gare shi ya kasance idza qama ila salati idan ya miƙe zuwa ga sallah ma'ana idan ya tashi zai yi sallah istaqbala al-Ka'ba, yakan fuskanci Ka'ba, yakan fuskanci mi Ka'ba, dakin Ka'ba, fil fardi wan nafli, a cikin sallan farilla da kuma a cikin sallan farilla da sallan yayi lamba kasa yace sai shi haza shay'un maqtu'un bihi bi tawatul, wannan abin da aka riga aka yanke shi ba wani jayayya, saboda an samu tawatur hadisai da dama da suka zo suna bayani akan wannan. Yace fa yan bazi zalika an takhriji wa yati ma yadullu alayhi, shi yasa yake cewa yan wannan yana buƙatar ayi takhrijin sa da nan azo da abin da dalilan da suke bayani akan sa, shi yasa sai kawo dalili. Yace wa amara sallallahu alaihi wa sallama bi zalik, manzo Allah yayi umurni da yin haka, yayi umurni da yin haka ne da a fuskanci an tura, manzo Allah yayi umurni. Fa qala, ya fada lin musii salati, lin musii salatu, ga wanda ya muna nan sallan nan tashi. Wato wata rana madarasa ne yana cikin masallaci, sai ga wani bawan Allah ya zo, sai ya fuskanci an tura, sai ya kabbarta salla, sai ya yi sallan ba da natsuwa ba, baya cika ruku'in ta, baya cika sujuda, yayi sallah haka ya bubbuga kamar irin sallar da muke gani mutane na yi. Da ya kare ya zo ya ma manzon Allah sallama, ya amsa masa sallama, yace koma kai sallah dan kai baka yi sallah, ya koma ya sake yin wata sallah irin wacce yayi da farko, ya sake zuwa ya ma manzon Allah sallama, yace koma dai kai sallah, kai baka yi sallah, ya sake komawa yayi irin waccan da ya bubbuga, ya bubbuga kuma ya dawo, ya sake wa manzon Allah sallama, yace masa koma ka sake sallah, koma kai sallah, kai baka yi sallah, shine ya wa manzon Allah rantsuwa, yace ni ba zan iya yin wata sallah wacce tafi wannan ba, ma'ana wannan yanda yake nan shine karshen yanda yake yin sallah, ya iya sallah, sai manzon Allah ya koya masa yanda zai yi sallah. Cikin abin da ya faɗa masa yace da shi idza qumta ila salati, idan ka tsayu, idan ka tashi, ka miƙe, zaka yi sallah, fa asbiqul wudu, to kai kokari ka cika arwala, isbaqul wudu shine kai arwalan kuma kai ta cikakkiyan ta, kar ka bar wata lum'a ta dibi ruwa wanda suke daidai wanda zaka yi, ka wanke gabobin arwalan da kyau yanda ake bukata ba tare da barin wata lum'a ba, shine isbaqul wudu, ka cika arwalan da kyau ko ina yayi wanku yayi ruwa, summa istaqbalil qibla, sannan kuma sai ka fuskanci al-qibla, summa istaqbalil qibla, sannan sai ka fuskanci al-qibla, kaga umurni ne manzo Allah ya bashi. To shine wannan, kaga wannan ya nuna mana manzo Allah idan yana sallah al-qibla yake fuskanta, kuma yayi umurni ga dukkan wanda zai sallah ya fuskanci ne al-qibla, yace istaqbalil qibla fa kabbir, sannan kuma sai kai kabbara. Hadisin Bukhari da Muslim suka fitar da shi, idan ka fuskanci al-qibla sai kai kabbara. Wannan ya nuna ashe dole ne wanda zai yi sallah abu na farko da zai fara yi bayan yayi arwala, idan ya zo mai zai yi al-qibla zai fuskanta, ba a ce gabas ba, dan gabas shine inda rana take fitowa, ba gabas ba, mu nan dan muna yamma ga Ka'aba ne muke fuskantar gabas, amma wanda suke gabas ga Ka'aba su an yamma suke fuskanta, wanda suke kudu ga Ka'aba arewa suke fuskanta, wanda suke arewa ga Ka'aba kudu suke fuskanta, haka ne kalmar istaqbalul qibla, ka fuskanci al-qibla, ma'ana duk inda kake to Ka'aban nan zaka fuskanta. Yace wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafil ala rakibati, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin halin tafiya, yusalli an-nawafil, yana yin sallar nafil bili ala rahilatihi, akan dabbar hawansa, akan taguwarsa, wa yutiru alaiha, yana yin sallar wutiri akan ta, haisu tawajjahat bihi, duk inda wannan dabbar ta fuskanta da shi can yake sallah. Kaga ne ya ka mana waccan sallan farilla dole a fuskanci ta, amma sallah cikin halin tafiya, sallar nafila wadda ba ta farilla ba, in dai kana cikin halin tafiya ne to zaka iya kabbartawa, kuma duk inda dabban ka take tafiya kai sallah can, sharqan wa gharba, mafitar rana ne kuma fadar rana, gabas ne ko yamma, in dai kana cikin halin tafiya, duk inda dabbar ka ta yi zaka iya sallar nafila kana mai fuskantar wannan wuri, sallar nafila, kun gane wannan, musamman sallar wutiri, da wannan manzon Allah in yana cikin tafiya baya yin sallar nafila sai dai sallar wutiri, in yana cikin halin tafiya yakan daina yin salloli na nafila, sallar wutiri kawai yake cikin tafiya, hadisi ya kama da wannan, za mu ga hadisin gaba. Wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala, akan wannan ne fadin Allah ta'ala ya sauka, Allah ya saukar da aya a inda yace fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah, a duk inda kuka juya to a can ne yardan Allah take. Idan kana cikin halin tafiya, tafiya ta kama ka dan saukakawa, sai shari'a ta yi maka rangwame, ba dole bane ka tsaye da dabban ka ka sauka kace zaka kalli gabas kai sallah cikin tafiya, duk inda dabban ka ta fuskanta to ka iya sallar lafiya haka. Kuma Allah ta'ala ya ce duk inda ka juya to can ne yardan Allah take. Yace wa kana ahyana, ko manzo Allah ya kasance a wasu lokuta, idza arada an yatatawwa ala naqatihi istaqbala biha al-qibla, idan yayi nufin yayi sallah ta nafila ta tadawuli akan dabbar sa akan taguwar sa, istaqbala biha al-qibla, sai ya dakata sai ya juya taguwar ta kalli al-qibla, fa kabbara, sai ya kabbara harama, summa salla, sannan sai ya ci gaba da yin sallar haisu haisa wajjahu rikabu, duk inda wannan dabbar ta juya da shi kuma sai ya ci gaba da sallah. Misali daiwa hanyar da yake bi arewa take, yana tafiya yana tafiya to yana son zai fara sallar nafila, to sai ya juya taguwar ta kalli al-qibla, idan ya kabbara harama shikenan, sai kuma ya saki taguwar ta ci gaba da kama hanya, sai ya ci gaba da yin sallar yana mai fuskantar inda taguwar sa take tafiya da shi. Kun gane a sallar nafila ke wani lokuta yake yi haka, akwai lokacin da kabbara haraman ma ba sai ya juya kira kaman da wancan hadisi na farko nuna ba, kai tsaye duk inda ta duba can yake kabbartawa yayin sallar, to wani lokaci kaman da yake wa kana ahyana, a waɗansu lokuta to sai ya juyo taguwar ta kalli al-qibla, sannan sai ya kabbarta sallar, in ya kabbarta kuma sai ya juya ta ci gaba da tafiya inda zai je, kuma ya ci gaba da yin sallar hakan har ya kare. Wa kana yarkau wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi, kuma ya kasance yana yin ruku'i yana yin sujuda akan dabbar hawansa, ima'an bi ra'sihi, yana mai nuni da kansa, idan zai yi ruku'i sai ya sunkuyar da kansa haka, idan zai yi sujuda ya kuma ƙara sunkuyar da kansa, yace wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku', sai ya mayar da sujuda din ita take zama ƙasa sama da ruku'i, idan yana kan taguwar sai zai yi ruku'i zai dan sunkuya kamar haka, amma iya kai wurin da zai yi sujuda sai ya sunkuya kwarai, an fahimta, sunkuyawar ta zama tafi, sunkuyawar ruku'i zama ƙasa, dai ya bambanta sunkuyawar ruku'i da sunkuyawa ta sujudi, haka yake har ya kare sallar sa a cikin halin tafiya kuma a cikin sallar nafila, ina ba dan fahimta. Da farko yace manzon sarki idan zai yi sallah yana fuskantar al-qibla, idan zai yi sallan farilla da kuma sallan nafila, wannan hukuncin sai idan yana cikin halin zaman gida kenan, yana zaune a gida lafiya kalau ba wani matsala, baya cikin halin tafiya, to in zai yi sallah zai kalli al-qibla, sallan farilla ne ko sallan nafila, to amma idan yana cikin halin tafiya to yakan yin sallah in dai ta nafila ce, to yakan yi ta duk inda taguwan sa ta fuskanta da shi, a wani lokaci kuma yakan dakata ya kalli gabas ya kabbaran harama, daga nan kuma ya juya taguwarsa ya ci gaba da tafiya duk inda ta fuskanta da shi. Sai ya ce wa kana idza arada an yusalli al-farida nazala fastaqbala al-qibla, amma idan ya kasance yana nufin zai yi sallan farilla a cikin halin tafiya, nazala yakan sauko daga kan taguwarsa, fastaqbala al-qibla, sai ya fuskanci al-qibla, wannan ya nuna ashe sallan nafila manzo Allah baya yin ta akan me, akan abin hawansa, akan ta sallan farilla, sallan farilla baya yin ta akan abin hawansa, baya yin ta akan taguwarsa, wannan shine abin da aka sani, sallan nafila ita kadai ce ake yi, yake yi yana kan dabbar sa kuma duk inda ta fuskanta shi, amma sallan farilla in har lokacin farilla yayi to yakan hada yayi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir, yakan hada salloli biyu, sallan azhar da al-asr ya hada su, zamu ga wannan can gaba, sallan maghriba da isha'i ya hada su, amma zai sauko kasa ne ya kalli al-qibla ya sallan sa, idan ya kare yayi ta kasru kana ya hauda ba sai ci gaba da tafiya, kuma da ba
da yayi kon yayi ta go kuma ne da yayi kon kuma ana cikin mota,
wannan ba mu kai shi ba, zamu kai shi can gaba, nan ana maganar in kana cikin tafiyar ka lafiya kana ba wani matsala, wanda kuma ai akwai uzurin da zai sawa ai haka, to zai ka bude wani babi na yin sallah ta uzuri, wanda uzuri zai kama shi cikin sallah lokaci zai wuce kaza kaza kaza, babin yana can gaba, ya ba dan gane wannan kenan, amma yanzu ana maganan ba wani uzuri, kawai tafiya ta kama ta kana kan dabbar kana kan abin da sai sannan lafiya ce ka iya fita cikin mota kai wuce ranka kana cikin mota kana wuce kana cikin dabbar kana cikin mota ka kana wuce amma yan tafarin lafiya ce to sai kai sai ka tsaya da mota ka sauka kai sannan in ka kare ta hawo amma wancan abin da zai sa kai sallan farin lafiya cikin mota uzuri ne za mu kai gare shi insha Allah وأما في صلاة الخوف الشديد ذا ما مجرد وديه وأما في صلاة الخوف الشديد أما أتكن صلى الصورو كما صورو من أنني أنا أتكن تفيها أما أقوي فرقها هو أقوي أبو كنقابا هو كما أقوي أنفشي أكن هنجر كون أبدي أقوي صورو دي من أنني كيف فقد صنع صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هذا ما كان كتابه يأتي إذا أنا تكن هذا أنت فيها كما قال الروم أنني توفق أن سنة لأمته أن يصل ماذا قال يا سنة دام الأمة سوي صلى رجالا وتو سنة التفي أنا كان سنة كان تفيا كنا رجالا كان سنة كما كان تفيا أنا ياك lokacin sallah yayi ba za ka bari lokacin sallah ya wuce cikin yakin kana sallah kana sallah in an kawo maka sara ka kauce ko za ka kai ma wani sara kuma sallah kake ya raka an kadiyo ka sallah ne babu ruku'i babu sujudi a tsaye ba ruku'i sai dai kawai Allahu akbar kana imani da zuciyanka cewa ruku'i kake a yanzu sami Allahu liman hamidahu kana sara har na cikin ربنا ولك الحمد هرك قاري صلى رجالا قياما أطيء على أقدامهم أكن أفافور وركبانا وسكمسي أكن دبوبينس أكن دواكنس حتى ذاك يصلى كان أكن دوكي كما يتي مستقبل الكبلة كان أمير فسكنتر الكبلة أو غير مستقبليها وكما باكا فسكنتر الكبلة إن تتغوى أن تجوية لكي كان تصلى وانا بابلي إن أكوي صورو مي أنمي أكي 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 إن أكوي صورو مي سنمي باما باما غانا قزدي وما أكي صورو أما مغانا صلى لنا كان أجل صورو وچه واللوكة چنتا وانا أبنين فانشي ماذا وچه مسا وانا كما تكين صورو أكي تكين هالي نياكي ko dan fashi ko wala yawa ta gota to ba za ka sa ba to wannan sai a bari a wuce sai a bari a wuce in ana ganin in an ce a bari a wuce lokacin sallar zai iya fita to a iya sallar sai ya uzuri ya zama uzuri ko a iya sallar haka cikin mota izaqtalatu wa qala izaqtalatu sannan manzo Allah ya faɗa idan suka cakudu wato an cakudu da abokan gaba ana yaki da juna yaki yarin cabe to inda ba ku tabbiyar to sallan kawai ta tsaya ne akan tabbara wal isharatu bil ra's da kuma nuni da kai magana ruku'i da sujuda babu sallan yanzu ta zama kabbara ita ce sallan kawai kabbara harama kabbara kaga makaratun fatiha da sura ruku'i kabbara ce ruku'i dagowa daga ruku'i sai Allahu liman hamidu sujuda kabbara ce sujuda sallan ta zama duka kabbara ruku'i kabbara sujuda kabbara ba kuma da imani da kai kawai kai makanka haka kai gama rutu subhana rabbil azim wa bihamdihi kuma kana fada sami Allahu liman hamidu rabbana wa lakal hamdu kana cikin fada Allahu akbar kai haka da kanka kuma kana ta fada wannan Allahu akbar kabbaran ta sujuda ce kuma Allah ya zai karbi sallan a haka tunda uzuri an gane wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ko manzo Allah kila da mutaka sabbata gare shi ya kasance yana cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qibla abinda shi yake tsakankanin mafitar rana da mafitar rana a kibla mutanen Madina mutanen Madina suna gudu ga Makka suna jiyo su kalle wato ainihin suna jiyo arewa ne su kalli kibla ana su inda rana take fitowa daman su inda take faduwa hagun su kun gane su mutanen Madina haka suke to shi yasa sai kutanci da ma bainal mashriqi wal maghrib tsakanin mafitar rana da mafadar rana al kibla abin da yake nufi da wannan yanzu mu da yake gabas muke kallo kenan tsakankanin nan kudu da arewa al kibla
yanzu misali abin da yake ne ba dole sai kai saitin Ka'aba ba dole sai kai saitin kamar kibiya ba Ka'aba ba gaba suke ba to nan tsakankanin nan da nan duk alƙibla ce din nan ka juya matukar dai ba a cewa inda kai din nan kudu ko kuma a ce arewa ne inda ka duba nan ƙibla ce tsakanin kudu da arewa ƙibla ce su ya ce mashariki wal maghrib domin su suna kudu gaba ko fahimta to mu kuma nan tsakanin kudu da arewa alƙibla ce misali in nan saitin Ka'aba yake sallan ka fuskar kana kallon nan ba ka da matsala sallan fuskar kana kallon nan ba matsala fuskar kana kallon nan ba matsala abinda ba a so ka kalla kawai kar a ce ka kalli kudu maso gabas ko arewa maso gabas nan ba za ka kalli ba sai yanzu ya hita daga zaman mai ya hita daga zaman gabas
maso yamma
kudu maso gabas nan ba nan kudu ko kudu maso gabas nan ne sukurwa ko angle wannan ko kuma arewa maso gabas shi ma angle wannan to ba za ka kalli angle ta ba in dai har ka san nan ne angle to ba za ka kalli amma in dai har wani da ka kalla bai sai tun angle kin nan ba ya zama gabas ke to duk inda ka duba in kai sallah kai duk an kibla ce ma bainal mashriqi wal maghribi kibla duk inda ka duba haka ne duk an kibla ce matukar baka kalli kudu ko arewa ba ko kudu ko arewa ko kuma kudu maso gabas ko arewa maso gabas nan ne kudu maso gabas ko arewa maso gabas nan duk ba za ka kalla ba amma gabas abinda yana nan duk gaba ɗayan sa dukkan sa an kibla ce kana da rabin sallah muna kallon nan alƙibla ce nan alƙibla ce nan alƙibla ce nan alƙibla ce nan duk alƙibla ko fahimta kana idan aka ce kai saitin Ka'aba tsina kai saitin ta kamar kibiya wannan zai wahala zai maka wahala a ce ka kalle ta direct baka sa baka karkace mata ba abu ne wanda shi ko musulunci an gina shi akan saukakawa ba a son an tsananta maka shi yasa aka ce kawai ka kalli gabas ya isa maka inda ka duba وقال جابر رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يجي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترنا منا تارد من زعل الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية تجمع وتتفيع كو أتجمع وتكرم من دون تياج إذا تسرية مسيرة تجمع وتتفيع وانا شك من الراوي مسيرة لي كو سرية حتى يفعل كو ودروي تو حديث من جابر هنا يمن تايا جابر يجي مسيرة يجي كو سرية in masira ne to cikin halin tafiya wanda magana ta sanin ana cikin sariya ce to suna cikin karaman tawaga cikin wata karamar rundun yaki fa asabana ghaymun wato sai ruwan sama ya same wato ya kasance lokaci ne wanda an yi ruwan sama duhu ya lullube mutan baka iya gane ka kalli taurari tunda duk an lullube sama hadari ya lullube sama baka iya ganin taurari ba zai kai amfani da taurari ka gane gabas inda akwai taurari za su iya gane wannan tauraron gabas ne to saman an lullube ta duka da giragizai ba ka iya gane inda gabas ya ce fata harraina kowa sai ta kirdado sai muka yi kirdado muka ce to bisa ga kyakkyawan zato din nan ne muke tsammani zai zama alƙibla waqta rafna fi qibla to gaba ɗaya kuma sai muka yi safari wannan sai ya ce shi a ni nan nake ganin alƙibla wannan ta a ni nan ne nake ganin kaga kowa ne sai suka yi sabani fa salla kullu rajulin minna ala hiddati kowanne namiji daga cikin mu kowanne mutum daga cikin mu sai yayi salla a gurgudan iyakar inda yake ganin nan ne gabas gurgudan ijtihad kowa sai kwatanta ni ga inda nake ganin nan ne gabas sai kai salla ka wanda duk suka goyi bayan kawai sai kai salla kana kallon wannan wajen yace fa ja'ala ahduna yaqutu bayna yadayhi lina'lama amkinata lina'lama amkinata sai ya kasance ko wanne ɗaya mu in yayi sallah sai yayi zane wurin da yayi sallah kuma sai yayi zane domin mu gane wurin da muka yi sallah ma'ana idan fahiya ta waye wannan duhu ya yayi to kowa sai ya gane inda yayi sallah in kai sallah kana kallon sai kai zane sai kai alama falamma asbahna yayin da muka waye gari fa nazarnahu sai muka zo kowa ya kalli wajen da ya duba ya sallah fa idza nahnu sallaina ala ghairi qibla ashe gaba ɗaya duk sallar mu ba wanda yake ba wanda yake kalli qibla sai ga mu gaba ɗaya duk sallar mu nahnu sallaina ala ghairi qibla mun yi sallah ne sabanin inda qibla ke fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka zo muka ba wa manzo Allah labari kaga su ba tare da manzo Allah suke to da ana cikin tafiya tare da manzo Allah to yanzu ana cikin tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka zo aka yi zango aka ware wata sariya za ta ce to ga wani zango can ku je ku kira su zuwa shi manzo Allah yana nan an yada zango to cikin tafiyar ta tawaga ta rundunar yaki misali ana da mutum 1000 za a je wani wuri yaki to cikin kan hanyar nan karun a isa inda za a je to ana ware haka mutum 100 mutum 50 a ce to ga wani zango can su ma wancan kagararru ne kagare ne sun yi kaza ku je ku kira su zuwa da ku to irin wannan tawagar da ake warewa an gane to irin rundunar nan kware-kware rundunar ai karama wanda ake turawa su je ta yaki wani dan zango haka to cikin irin su ne Jabir ya samu kansa amma tafiyar tare da manzo Allah yake amma a lokacin da wannan matsalan ta same su an tura su cikin wata sariya bayan sun je wannan matsalan ta samu kowa yayi sallah inda ya ga dama sun dawo inda uwar yaki ke inda runduna babbar runduna take wanda manzo Allah yana tare da shi shine sai suka bashi labari shine yace fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka bawo manzo Allah labarin abin da ya faru sai yace falam ya amuruna bi iada sai manzo Allah bai umurce mu ba cewa mu sake sallah wa qala qad ajza'at salatukum sai manzo Allah yace ai sallar ku ta isar mu me wanda yake nuna mana mutumin da yake cikin tafiya bai san inda kibla take ba zai ce to shi ga nan bari ya bari har sai ya tawaye ya gane inda kibla take sallar yasa wannan kuskure kawai ka kirdadi inda kai a tunanin ka kake ganin nan ne gabas iya ijtihadin inda kake gamsuwa nan ne gabas sai kai sallah kana da fuskantar wannan wuri idan kai sallah ka kare ka sallame ko da lokaci yayi sahiya ya waye ko wani yazo ya ce aina inda kai sallah ba gabas ba ga inda gabas take nan wacce sallah da kai ta isar ma malaman fiqh su da ganin in akwai sauran lokacin sallah bai yi ta ba ka gama sallan azhar baka san inda kibla take ba kai kirce wani yazo ce ah ai wani ba nan ne yake kan kibla inda kai sallan nan ba nan ne kibla kai da kibla take nan to duk lokacin sallan bai fita ba mustahabi ne in ka gana ma ka isa ne sai ka gana ma amma ba dole bane in kai zaman ka sallan ka yayi amma in kana cikin sallan baka kare ba yazo yake ba nan ne kibla da inda kibla take to zaka shiru ka kalle ne kibla take kuma ka ci gaba da sallan haka ba wai yanke ta zaka ko da gabas nan kake kallo yake ba nan ba ne nan ne to shi wa kawai ba sai ka kalle alƙur'ani wannan ba bai zama matsala cikin sallah yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitul maqdis maqdis manzo Allah ya kasance yana yin sallah yana mai fuskantar baitul maqdis lokacin da manzo Allah ya hijira daga Makka ya dawo Madina an umarce shi yin sallah yana kallon baitul maqdis saboda wata hikima ta da'awa a ja hankalin Yahudawa da sauransu kar su cutar da musulmi kar su cutar da addinin musulunci sai aka ce manzo Allah ya kalli baitul maqdis to sai ra kallon baitul maqdis wal ka'batu bayna yadayhi alhali ka'aba kuma tana gaban shi sai ya hada sai ya sayi daman ka'aba baitul maqdis yana nan bangaren da ka'aba take kada in yazo sai ya hada ga ka'aba ga baitul maqdis to wa kana al ka'batu bayna yadayhi ka'aba ta kasance tana gaban shi qabla an an tunzala hadhihi al-aya gabanin a saukar da wannan aya ayat da Allah yake kad narata anluba washika fi salat hakika muna ganin jijiya ku fuskan ka zuwa sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi son a bar shi ya kalli al-kibla amma wannan hikima ce aka sa aka ce ya kalli baitul maqdis dan ayi lallashin zuciyoyin su waɗannan yahudawa saboda Allah ya san halin su mutane ne makirai masu makirci amma idan yana kallon baitul maqdis la Allah wannan ya sa su yi sassauci game da mugunyan manufarsu akan addini yayi watanni kusan wata 15 ko 16 yana kallon baitul maqdis to amma kullun yana jiran wahayi ya sauka a ce masa ya koma ya rika kallon Ka'aba to amma kullun yana kallon fuskar sa tana juyawa sama yana dubin inda mala'ika zai zo masa da wahayin a juya a kalli Al-Kibla sai Allah ya ce ai muna ganin jujjuyawan fuskar ka zuwa sama fa lan nuwalliyannaka qiblatan tarda to da sannu za mu juyar da kai Al-Kiblan nan da kai dade da sannu za mu fuskantar da kai alƙibla nan da kafi so ita ce Ka'aba fa walli wajhaka shatral masjidil haram saboda haka daga yanzu ka juyar da fuskanka sashen masallaci ne kaga ba a ce saitin masallaci sashen wajen da yake nan zaka mai da fuskar ko da ko baka yi sai ka san falamma nazarat istaqbal al-ka'ba yayin da wannan ayin ta sauka sai manzo Allah ya kalli ya juya kalli ka'ba fa bainama an-nasu bi quba to ana cikin wannan halin mutanen quba suna cikin wato sun kasance fi salati subhi suna cikin sallar asuba idh ja'ahum atin sai wani daga cikin sahabbai sai ya zo musu yazo yana son zai ba su labari ai an juya kalla fa qala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad anzala alayhi ko kad unzila alayhi al-lailata qur'anu kad unzila alayhi al-lailata qur'an wato yazo yace musu hakika a cikin wannan dare da ya wuce an saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar masa da al-qur'an waga dukuni da an yastabbara al-qibla kuma an kuburce shi ya fuskanci al-qibla ala fastaqbiluha yace saboda haka ina kiran ku ku saurara ku ji ku juya ku kalli al-qibla wa kanat wujuhuhum ila ash-sham fuskokin su sun kasance suna kallon sham fastadaru sai suka juya wastadara imamuhum shi ma imamin su ya juya hatta istaqbala bihim al-qibla har sai da wato ainihin ya kalli al-qibla suka juya kake na sai mu gane waccan gabar da ba da yake wanka a wato bainai dai abinda take nufi Ka'aba tana gaban manzo Allah to amma an hana ya kalle sai aka sa ya kalli baitul maqdis saboda waccan hikima da muka faɗa dan a jawo hankalin yahudu da nasara wata kila ba su kalli addinin su ga yayi kusa da irin addini wannan wata hikima ce ta da wata maslaha ce suna kallon sham bangaren dama da haka abin da ya sahabu abin da ake ce maka sham saboda tana hago ga Ka'aba tana nan Ka'aba shi ne sham yaman ita kuma tana nan dama ga Ka'aba take kiran waccan sham Syria tana nan hago ga Ka'aba yaman tana nan abin nan dama ga Ka'aba yake kiran ta yaman wato dama ke sham shimal ke hago ke kenan suna kallon sham da Ka'aba gaban sa amma nan yake kallo bangaren sham yanzu suna sallah suna kallon sham da wannan sahabi yazo yace musu ai aya ta sauka an ce ai an kalla an kalla sai suka juyo daga inda sham din baitul maqdis yake sai suka kalle ina suka kalle al kibla malam so yake mana hujja da wannan hadisi akan cewa idan kana cikin sallah baka san inda al kibla take ba sai ka kalli wajen da ka ga dama to wannan hadisin hujja ne akan idan aka zo aka nuna maka al-qibla za kai tsaye juya ka kalli al-qibla kuma kana cikin sallah sallar ka ba za ta samu matsala babin bayani kawai yake akan fuskantar al-qibla kana cikin halin tafiya ko kuma kana cikin halin tafiya gabas ta bace maka kana sallan farilla ka kirga da wajen da kake ganin shine al-qibla ka kare sallah ko in ce kana cikin sallah baka kare ba wani yazo ya nuna maka inda qibla take ko kai da kanka ka gano inda qibla take sai ka juya ka kalli kibla ka ci gaba da sallar ka wayancan rakoi da kai ba wajen al-kibla ba su da matsala haka kai sallar ka kai sai wani yazo yace inda kai sallar nan ai ba al-kibla ba to yanzu in akwai sarar lokaci mustahabi ne ka saki kamar da malaman fito suka faɗa in ka ga dama kuma baka sake ba wancan dai sallar da kai ba ta da matsala amma in lokacin sallar ba ya riga ya wuce shikenan ba wani matsala ashe babin tunda ban kai karshen ka tokan abin da yake so ya karanta da mu sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan har zai yi ta farilla ce ko nafila a lokacin zaman gida ina yake kallo al-qibla anan yake sallah ya zama dole kai ma in har mai koyi da manzon Allah kake to in zaka yi sallah ko ta farilla ko nafila ka kalli al-qibla to amma idan manzon Allah yana cikin halin tafiya in zai yi sallar nafila wadda ba ta farilla ba kamar sallar wutri sallar rak'atul fajr wadda yana su cikin halin tafiya yakan yi su duk inda taguwarsa ta juya da shi inda yana kan dabbar sa ba a ƙasa yake ba inda yake akan dabbar sa yake kuma tana dabban tana tafiya duk inda dabban take kallo ce yake kabbartawa ya sallar wani lokacin in ya ga dama kuma yakan tsaya sai ya juya dabban ta kalli al-qibla sai ya kabbara harama daga nan kuma ya juya ta ci gaba da tafiya inda zai shi kuma ya ci gaba da sallar sa haka har ya kare wannan a cikin me a cikin halin tafiya amma idan sallan lokacin sallan farilla yayi to yakan tsaye da taguwan sa ne ya sauko ya kalli alƙibla yayi sallah sallan farilla haga da wannan sai fa idan ana cikin halin tsoro mai tsanani ana cikin halin tsoro mai tsanani ana tsoron abokan gaba ko ku fara sallar su ga muku farmaki ko wani abu to wannan za ku iya yin sallah duk inda wato ainihin halin da ya kawo ko a cikin tafiya kuna sallah ko akan dabbar ku gabas kuke kallo ko ba gabas ba to wannan duk za ku iya sallah a wannan halin musamman idan yakin ya riga ya kace ne ya rincabe ana cikin yakin ana kasayya wanda ya saru wannan lokacin sallah yayi to a haka za ka yi sallah kabbara ita ce ruku'i ita ce sujuda kana nuni da kanka har ka kare sallah wanda yana mana matsayin sallah ko a cikin halin yaki ba a ce ka bar ta ko a cikin halin yaki ba a ce ka bar sallah lokacin da ya wuce ba a yarda ba mutumin da yake cikin sallah bai san inda kibla take ba lokacin sallah yayi bai san kuma inda kibla take zai kirdadi inda yake ganin shine alkibla gabas ko yamma duk inda ya nuna masa ijtihadin sa nan ne kibla ya kalli can yayi sallah yana cikin sallah aka zo aka fadakar da shi ko ya gano nan ba gabas bane to kai tsaye ya juya ya kalli gabas sallar sa baka da matsala yayi sallan ya kare sai wani yazo yace masa ai inda kai sallan nan ba alkibla bane inda kai sallan nan ba gabas bane sai akwai lokaci ya ga dama zai iya sake in bai ga dama ba to kuma zai bar sallan waccan da ya din nan da ya yi tunda wa'annan sun zo sun ga manzo Allah bai ce su sake ba musamman ma in lokacin ta ya wuce kuma nan ma ba a bukatar sakewa to wannan shine abinda babin yake karantar da mu kuma shine karshen babin da fatan a rumun karanta da ji Allah ya ba mu lada inda aka samu kurakuri Allah ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kun gani duka wannan dai to kamar misalin wanda bai da lafiya na kwanci shi ma sallah ta farla ba sai wani an biyo shi ba salle
akwai bayanin da shi ma yana gaba amma sun tambaya ce za a yi amsa amma shi ma akwai salatin da zai kawo sallar masu uzuri wanda su cikin halin uzuri su ba ka da lafiya in kana iyawa fa salli qa'ima hadisin yana nan gaba kai sallah a tsaye saboda rashin lafiya illa musatta tastatifa qa'idan in baka da iko yin sallah daga tsaye saboda kana jiki yayi rauni to yi sallah daga zaune wa illa yastatifa ala janbihi in baka da iko yi a zaune ma saboda rashin lafiya yayi tsani iko a kwance fahimta daga kwance to ina magana alƙibla kaga a kwance kake kai ta kwanta kana nuni da kanka kana kabbara kamar haka wannan shi ma ba yi da matsala kina wanda ba yi da lafiya shi ma gurgudan halin rashin lafiya sai yayi tsananin kware ta yadda ba zai iya a tsaye ba ya zaune in ba zai iya yi ma a zaune ba to yayi sallan a kwance daga kwance kuma yana kabbara yana karatun fatiha da komai yana nuni da zuciyarsa yana ima'i da zuciyarsa zai yi sallar ba kawai gani na yayi ruku'i yayi tasbihi ya dago daga ruku'i yayi sallan Allahu liman hamdu rabbana wa lakal hamdu da zuciyarsa yake redawa yake rayawa yana yi ya tunda a kwance wannan shine insha Allah na
shawara ce nake ba